Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benin, Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya zamu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishin mu dake Birnin Tarayya Abuja sai kuma rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Dubun-dubatar malamai ne suka fito akan titunan birnin Lisbon a jiya Asabar a ɗaya daga cikin manyan zanga-zangar da aka yi a ƙasar Portugal a shekarun baya-bayan nan a daidai lokacin da gwamnatin gurguzun ke fuskantar matsaloli da suka shafi tsadar rayuwa. Hadakar ƙungiyoyin malamai ta ce ta yi hasashen samun sama da mutane 100,000 cikin tattakin. Babu wani kiyasi da 'yan sanda suka fitar na waɗanda suka halarci zanga-zangar. Wannan ne karo na uku a cikin ƙasa da wata guda da malamai da ma'aikatan makarantu suka gudanar da gagaruman zanga-zanga a ƙasar Portugal. Malaman da ke kan mafi ƙarancin albashi suna karɓan kusan euro 100,000 a kowane wata, amma ko malaman da ke kan albashi mafi tsoka ba sa karɓan abin da ya haura euro 2,000. Suna kuma son gwamnati ta hanzarta inganta ayyuka. Ministan ilimi João Costa ya ce ana ci gaba da tattaunawa da ƙungiyoyin malaman kuma suna fatan cimma matsaya nan ba da jimawa ba. 'Yan sandan Tunisia sun kama wani hamshakin dan kasuwa Kamel Al-Taif wanda tsohon na hannun daman hambararren shugaban kasar Zainal Abidin Bin Ali ne da kuma wasu manyan masu fafutukan siyasa guda biyu inji lauyoyi. An kama Al-Taif mai shekaru 68 ne a gidansa da ke Tunis babban birnin kasar, inji lauya Nizar Ayed, sai dai bai yi wani ƙarin bayani ba. 'Yan sandan sun kuma kama Abdulhamid Jalasi, tsohon babban jigo a ƙungiyar Ennahda mai kishin Islama da ke adawa da shugaba Kais Saied da kuma ɗan gwagwarmayar siyasa Kayyam Turki. Tunisia ta samu ƙaruwar kame da gurfanar da 'yan siyasa da 'yan jarida da sauransu a gaban kuliya tun bayan da Saidi ya karɓe madafun iko a wani gagarumin yunkuri na adawa da majalisar dokokin ƙasar a watan Yulin shekarar 2021. Tun lokacin ne kuma masu adawa da Saidi suke zargin shi da mulkin kama karya a ƙasar da aka fara borin ƙasashen Larabawa a shekarar 2011. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ibrahim Zakariya ya fita daga hayyacinsa a lokacin da ya makale kusan kwanaki 5 a ƙarƙashin buragujen gidansa biyo bayan girgizar ƙasa da ta afku a Turkiya da Siriya a cikin makon nan. Dan shekara 23 mai aiki a wani shagon sayar da wayoyin hannu a garin Jebla na ƙasar Siriya ya rayu ne da ruwan dauda da yake diga a kansa, kuma daga bisani har ya fara fidda rai ba zai rayu ba. Na ce na mutu kuma mawuyacin abu ne na rayu, inji Zakariya wanda aka ceto shi da yammacin ranar Juma'a, yana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a gadon asibitinsa a jiya Asabar a garin Latakia da ke gabar teku inda mahaifiyarsa mai shekaru 60 Duha Nurullah take murmurewa. Kwanaki 5 bayan wasu gagaruman girgizan ƙasa guda biyu da suka yi sanadiyyar rushewar dubban gidaje suka kuma kashe mutane 28,000 sun sa miliyoyin mutane sun rasa muhallansu, kana masu aikin ceto sun kubutar da wasu da ake shakku ko za su rayu a ciki har da wani jariri mai watanni 7 da haihuwa. Yakin da Rasha ke yi a ƙasar Ukraine ka iya ci gaba har abada, inji shugaban ƙungiyar sojan hayar Rasha ta Wagner Group a cikin wata hira ta faifan bidiyo. Yevgeny Prigozhin ya faɗa da yammacin ranar Juma'a cewa za a iya ɗaukar watanni 18 zuwa shekaru 2 kafin Rasha ta karɓe cikakken ikon yankin Donbas mai masana'antu a gabashin Ukraine. Prigozhin ya lura cewa yakin na iya tsawaita tsawon shekaru 3 idan Moscow ta yanke shawarar kwace yankuna da dama a gabashin kogin Dnipro. Ya yi waɗannan kalaman ne yayin da ake shirin cika shekara guda da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya faɗa a jiya Asabar cewa bisa umarninsa wani jirgin yakin Amurka ya harbo wani abu da ba a tantance ko menene ba wanda ke shawagi a saman yankin Yukon mai tsauduka a Canada kwana guda bayan da Amurka ta ɗauki irin wannan mataki akan Alaska.
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba
Jama'a barkanku da saduwa da ku a wata ƙwarye-ƙwaryar shirin zauren VOA da a yau zamu tattauna abubuwa da suka jibanci harkar zabe sanin kowa ne cewa Najeriya za ta zaben shugaban ƙasa da na ƴan majalisun dokoki ranar 25 ga wannan wata da muke ciki sannan za a yi zaben gwamnoni ranar 11 ga watan Maris mai zuwa a yau ina tare da manya-manyan baki mutum biyar ko da yake muna jiran na shida akwai tsohon ministan watsa labaran Najeriya Alhaji Ibrahim Dasuki na Kande yana wannan zaure akwai senator mai wakiltar jihar Neja ta Arewa senator Aliyu Sabi Abdullahi akwai Alhaji Sabo Imam Gashuwa akwai honorable Bala Amani da kuma Muhammad Salih Hassan sai kuma ni mai gabatarwa Madina Dauda muna muku maraba da zuwa dukkan ku wayannan bakin
muna godiya
to an fara campaign a Najeriya ɗan watannin baya duk wanda yake Najeriya ya san yadda abubuwa ke tafiya ina so in fara da tambayan tsohon ministan watsa labarai Alhaji Ibrahim Dasuki na Kande kaga yadda ake siyasa a Najeriya nan kaga yadda ake campaign na neman tsayawa takara a Najeriya nan ba ma wannan karan ba na shekarun baya ya kake kallon yadda ake wa'annan yakin neman zabe a yanzu
to assalamu alaikum yanda ake yin wannan campaign yanda dokar zabe ta kasa baki daya ta tsara cewa ya kamata a yi campaign shi yake saboda babu wanda yake yin nashi campaign din daban da fiye da yadda aka tsara a cikin dokokin da yammacin su suka tsara mana suka ce ai a cikin dokokin nan akwai abubuwa da yawa da ta kusa na ɗaya akwai maganar kashe kuɗi akwai daidai kuɗin da aka tsara cewa za a kashe akwai abubuwa na ta'addanci da aka ce ba zai yiwu ba a cikin kamfanin da za a yi da sauransu so fatan shi ne za a ci gaba da haka har ta kai mu gaggacin yin wannan zaɓe da aka saka za a fara shirin 25 ga watan
Fabrairu
a cikin wannan shekarar da ake ciki so muna fatan cewa za a yi shi a cikin lafiya cikin lumana kuma wanda Allah ya ba nasara shi zai dauki zaben nan da za a yi insha Allah
to bari in dan ƙara tambaya ɗaya kafin in zo ga mahalarta zauren nan akwai ƙorafe-ƙorafe da mutane ke yi cewa ana wa'annan kamfe ɗin kamar yadda ka faɗi ana bin dokar zaɓe yadda ya dace a yi kamfe amma kuma akwai mugayen kalamai da wa'annan masu neman kujerun misali na shugaban ƙasa da sauransu suke ta yawan yi a tsakaninsu shin kana ganin hakan ya dace
bai dace ba wa'annan mugayen kalamun amma babban abin da za mu yi la'akari da shi shine yawancin shugabannin ba su suke yin kalaman sosai ba magoya bayan su ne suke zage-zage suke maganganu suke ɓatanci a cikin abubuwan da ake faruwa wajen campaign din wannan bai dace ba saboda wani lokaci idan wayannan kalamu na ɓatanci ya yi yawa zai sa magoya baya su kuma su shiga wasu hali wanda zai ɓata tafiyar da ake shi a cikin ƙasa don a samu zaman lafiya bayan an gama zaben ga baki ɗaya su fatan mu shi ne dole za su rage wayannan kalamu marasa kyau na ɓatanci domin a yi zaben nan a ƙarshe Allah ne zai ba mutum ɗaya wanda zai ci wannan zaben sauran kuma dole ne kuma a yi mubayiya a bi shi domin ƙasar ta ci gaba
to muna godiya ƙwarai bari in zo gare ka senator Aliyu Sabi Abdullahi ka tsaya takara tun shekara 2015 ko ka kuma sake tsayawa 2019 menene kake gani bambanci a yadda ake gudanar da campaign din wannan zaben
to jama'a barkamu da haka assalamu alaikum abinda kawai zan faɗa shine yanayi a canjawa in akwai wani abin da zai zama watan kaman bambanci ba zai rasa nasaba da yanayi saboda wancan shekarun da aka fada da zuwa yanzu abubuwa da yawa sun faru kuma a dalilin haka zai sa dole kaman da masu karin magana kan ce in kida ya canja rawa ma dole za su canja amma abu ɗaya da zan fada da na san bai canja ba shine ita neman yawon neman zabe ko kuma yadda ƴan takara ke yawo nan da can suna bayyana kansu don su yi ma al'umma magana bisa a zabe su abu ne wanda yake wajibi ne a yi kuma kowa na iya kokarinsa ta abinda kuma zan ci kila yafi yawa yanzu shine mu duba irin Facebook ne da su Instagram da su social media dai abu da ake kira social media
dandalin sada zumunta
to wannan shine babban abu da yanzu da zaka ga watan ya bambanta da wancan lokacin saboda wancan lokacin bai yawaita kaman yanzu ba kuma mutane da yawa yanzu sun zama kaman ƴan jaridan kansu shi yasa na yi da magana da shi
minista
ya faɗa cewa yawancin lokaci za ka ga wasu ma baka san ko su waye bane sai su shirya batanci su kawo video wanda na ƙarya ne a hada wannan a hada wancan a hada maganganu kafin ka sa abin da ke faruwa
an saki
ya tafi duk inda ya kamata amma a nawa fahimta ƴan Najeriya fa masu hankali ne kuma sun san abin da suke so saboda haka duk abin da ke faruwa ko ya ta faru a ƙarshe dai fatan mu Allah ya sa mu ga nan za a yi zaɓen nan lafiya kuma ni ban da wani hauro ko haufin cewa lallai in wannan ranar ya zo insha Allah za a yi zaɓen nan kuma wanda Allah
ya ba
na imani shi ne wanda Allah yake so kuma ina fata ɗan takarar nawa jam'iyya Allah Ubangiji ba shi nasara.
Sabo Imam Gashuwa, barin ji ra'ayinka a game da bayanan da shi sanata ya yi, ya kake kallon yadda abubuwa ke gudana yanzu domin na san kai ma ka ga irin zaɓuɓɓukan da aka yi a baya, ya kake kallon al'amarin?
Sajikanin gaskiya, assalamu alaikum. Kamar yadda tafiyar siyasar 2023 da ke nunawa, akwai abubuwa da ban tsoro domin abubuwa ne wanda mafi yawan jam'iyyun nan guda biyu da suke da ƙarfi APC da PDP tun daga zaɓen fidda gwani an bar karatun a baya domin harka ce aka yi mai ƙarfi ya kwata wanda kuma aka ke dimokuraɗiyya
ne kake nufi
ba a bari ƴan jam'iyya sun zaɓi shugaba da kansu ba yayin takarar nan biyu kudin suka sa suka tsaya a kasuwa domin kowa zai nana da PDP ta yi nata yadda tana ta tashi ran da APC ta nata yadda tana ta tashi to ka gano tun daga farko ma shi a gaban nan
kuma kana da tabbacin a tabbar
ni ɗan Najeriya suna tare da ni na da shida kuma ƴan Najeriya saura haka ni yawan rage ƴan Najeriya waɗannan da biyu masu biyu a cikin mun san su ba da su mun yi su ki hankali da su domin ba su zaɓo shi a gabanni da kartattu ba farashi aka amfani da shi aka sai gwamnoni sa kawo dala jar ka saka da shi
wannan dai ba wannan babban zaki ne ke fa wannan kai ka dade kana siyasa to za ka iya karanne ka taba hidda kuɗi ka kashe a cikin siyasa
eh amma ba na siyasa ne
a
kuɗi da aiki
kuɗi ne
yanzu da zaro nan ai kuɗi ne kawo ne mai nazo mai a mota nazo
kuna hawa malam sabo
amma
sabo da yanzu kana kallon kayan marmari
saboda haka
kana kallon kayan marmari yanzu da yana so ka kawo da
tunici aka yi aka biya su
wannan sabo da nan kayan marmari yake
ce ba ga wannan magana na
sabo kaga abin da zargi ya kai ga san jan hankalin hukuncin kotun koli
na'am
domin an yi zargi da yawa a abin da ya faru tsakanin shugaban majalisar dattawa Senator Ahmed Lawan da kuma dan takarar da ya nemi wannan kujera tasa Bashir Macina
na'am
to a kotu an ce akwai zargi zargin nan in ba tabbatar da shi akai ba to ba zai taba zama gaskiya ba
na'am
mu a wayannan maganganun da kake yi ba mu ga inda ka kawo mana hujjoji da zahiri cewa an ba da kuɗaɗe ko kuma gwamnoni sun ba da kuɗaɗe ba kai ma anya ba labari ka ji ba
a yayi wuta ne
to shi
ne kai da ba su sun sani
kai da ne
ga mana anya in ba da amra tare da su ba su da zaka ba kuɗin da zai da Allah da su ne su yi wuce da wannan takara sai ba su ba da kuɗi ba an zabe su
tsirance da Allah ai mun san da mene ba sarrafa kudi ba kafin da yan takara amma na su guda biyu nan gaba ki ɗaya duk jirgi ɗaya dauko su a kura ga yan talaka saboda gaba su ana kura ga fili ga bai doke ku tantance
to Muhammad barin ji bayananka kai ya kaji wayannan suka da sabo yayi yanzu na cewa gashi wai ya ce kudi ya taka rawa a wajen fidda yan takara to ni dai na farkon fadi ni a wannan zabe kamar na APC ni member ne na election monitoring committee na convention na APC
wato kana cikin wanda suka sa ido
wanda kware da gaske ina cikin yan sa ido kuma ina cikin ma yan accreditation da ni aka yi convention awa 24 na APC amma ni ban ga envelope din kudi ba da aka dauka aka ba mu wani wai ya zabu wani amma na ji wai
kamar yadda shi yake bayani yanzu
kamar yadda shi yake bayani
to kai ke rahoton
to kai ke rahoton da shi yake
kai ke rahoton din kenan da shi rahoton
amma
da muka sani
duk waɗannan zargi da ake magana a kansu yanzu duk an riga an wuce wannan waje saboda haka an riga an sami ɗan takara a PDP an samu a APC an samu a sauran
a duk jam'iyyu guda 18
da ake rabi ne manya
a dai wannan kenan sabo manyan kenan jam'iyyu 18 gare mu a wannan kasa
har sai ba wannan darajar a cikin su
har da shi da shi jam'iyya abin da ya rage ga mu a yanzu ɗan Najeriya shine mu duba a cikin waɗannan mutane mu duba wanda ya cancanta wanda yake da nagarta wanda muka ga zai fitar da mu ko zai cire mana kitse a wuta cikin halin da Najeriya take ciki yanzu kowa yana kuka kina kuka ina kuka har shi senator yana kuka kowa ma yana
kuka me yasa kuka
ake yi
duk ba wanda ba
yana me yasa kuka ake yi yanzu
kukan canjin yanayi kukan canjin yanayi saboda mutane na kukan abubuwa waɗanda ba su saba da su ba ko kuma wani sabon yadayi ko maganan kuɗi ko maganan wani abu da shauransu dan adam dai baya rabuwa da matsala a rayuwarsa kuma dan adam baya iya wa dan adam maganin matsala amma yana iya zama sanadin dan adam ya shiga matsala yana iya zama sanadin dan adam ya samu sauki a cikin al'amura to magana na zabe a yanzu muna da mun samu sabon dama yanzu idan ka ji dadin mulkin da ya wuce kai ka san abin da zaka yi idan baka ji dadin mulkin da ya wuce ba kai ka san abin da kai ma zaka yi kuma a cikin yan takarar nan abin da ma ni nake so in yi magana na musamman akai game da yan takarar nan shine abin da ya kamata a yanzu shine ya kamata a ce su fito fili kamar yadda muke zauna a zauren nan muke batu a kansu ya kamata su shigo zaure su fito wannan yawon da makada da kadakade da hauragiyar iska ba ta da amfani ga dan Najeriya a yanzu ba shi bane abin da ya dace shine a zo a gaya mana abinda za a yi mana ta yaya za a yi a yi mana waɗannan abun a ba mu hujjoji mu yadda da hujja kafin mu zaɓi mutum
to a wani dandali kake ganin ya kamata a yi wannan domin ai abinda siyasa ci gada kenan duk har ita kanta ƙasar America da muke kwaikwayanta ana yawon kamfe jiha 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 duk wanda ya fito tsayawa takara sai ya yawon kamfe
kwarai da gaske ko a jihar American ai ana yin debate kuma ko a jihar American ana yin town hall meeting ana zuwa jiha jiha guri guri ana zama da masu sharhi na al'amura da yau da kullum da kuma masu ruwa da tsaki a harkoki na siyasa a fito dan takara da kanshi ya zo ba ya aiki wani ba a ji da bake shi saboda shi za a zaba ba wai wani ne za a zaba ma wanda ka zaba a matsayinsa ko na gwamnanka ko na sanatanka ko shugaban kasanka shi ne yake da hakkin da zai biya maka bukata ba wanda ya zo raka shi ba
da waɗannan bayanai na Muhammad Salih Hassan za mu dakata a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu dora
amma dai dan batsin namu da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri ni ce Madina Dauda mu huta lafiya.
Gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Assalamu alaikum. Ni ne Malam Hassan Ibrahim. Ni aiki na yankan farce a nan a kasar Ghana. Ko Ghana ma kumashi. Dan ban san wani wuri ban da kumashi, kumashi ne nisan. Tun da sani sana'a ta yankan farce. Dan na ga dai sana'a ce ta yankan farce mai sauki. Tunda kaga shine baka da wani jarin da zakai wani babban sana'a ko wani sana'a sai da jari. Amma kaga shi yankan farce jari ne dan kalilan ne. Ina duka sai almukusan nan ka samu kas kana da kayan ka na yankan farce to sai ka zo ka yankan farcen ka ba tare da wani kana wani yana bin ka bashi ko wannan maka abin gashi a kayan hakin kanka ne ba na wani ba naka ne ba na wani ba shi yasa ina yankan farce shi gani gani shi shine sana'a mai dan sauki ke ni dan Niger ne kuma inda ni manomi na kauyen Intuwila kuma ƴaƴa na guda 16 yau shekara ta 60 da wasu ƴan watanni lalle abunda nake noma ina noma haci da wake da dawa da gujiya abun noma na kenan eh to daga ciki abunda yasa nika taho nan lokacin in niga kaman abincin bai yi ba bai samuwa naga kuma ruwa kasan mun muna da karancin ruwa wani bi ruwan su zo kuma ruwan su kisa yanki sai an dauko hadari gashi da haci sun kai isar su yi ba su yi ba sai su abun shi yasa sai ci to bari ni yi wata shaya sai zakka nan ta lokacin da taso daga Niger zakwa Ghana akwai wanda ya bani lalle zai ta yi Abidjan ya zo nan ya biyo ya ga lalle ana samun kuɗi amma huce ana sun kai Abidjan amma ce mun lalle in ka tsaya nan Ghana ya haka kai da Abidjan tuni ma nizaka gana nigga lalle ta hi Abiyan da Abiyan man na ta zama Abiyan to nigga gana cikin ta hi zama gana ta hi zama Abiyan to tun wani lokaci ne yanke zuwa Abiyan da komunan da zama tun kasan tun da nake zuwa cin tun akwai ofo da rene tun akwai ofo da rene amma duk gwamnatocin da sun ka hau na Abiyan wallahi ban san in zo Abiyan ba sai dai gana gana ne yanzu ne gana dai ni nan na gana dai ni yanki cibiya nan na ko ina yanzu kamar dai a ce mai hawa ta ma nan take shekarar da ni shigo gana ina lissahin tun shekarar da Babangida ya karbi ni biki ga Buhari shine mulkin Soza eh yau ina ganin shekaran ta kai 30 ko da wani abu ma ni ban tun da ni shigo gana ban san wani birni ba banda Kumashi san wani birni wanda Kumashi ko Kumashi ma Ababu ko Ababu ma Lambatu to lalle ni da na shigo ban samu wani kalubalen komai ba sai an ka tambayin ta Kaduna ne ba da shi kenan ni guciki ban ba wani kalubalen ne abin da samu to lalle lokacin da shigo gane sun sa ana yankan wani wasu ma ba su sani ba dan wasu suna mamaki lokacin da shigo wasu ma suna mamakin kakana akai suna bidin kakana yankan farce yake eh amma kuma wasu sun sani dan akwai Hausa da yawa dan hilin goro nan muke zuwa da hilin goro da kuma nan cikin kasuwa tun lokacin da ni zo Ghana tun lokacin nan ban samu wani kalubalen da ni samu sai lokacin corona eh lokacin corona lalle in muka aka tsaida mu gida sai da sati uku ba mu kewaya ba eh kuma shine muke abincin da muke ci ma Allah kawo mun shi ne akai abincin da muke ci shi kuma kawo mun shi ne akai daga nan muna nan zamne amma daga ciki gida ma suna samu ba su abinci ba mu samu mun ka ba su abinci kuma daga baya da an ka bude mu mun ga cewa sai mutane suna kyaman mu ba su yarda mu zo mu musu yankan barci in muka zo kusai kana da ma sanaja ko ka za su kawon ka kaga ya gani kana da ita to kai sa akai ma mutum biyu jara ko uku shikenan ka komo gida babu wani abincin da kai sai kuma abincin da akwai wani malami nan ma kusa shi yana kawo mana abinci ne ko da wani lokaci wani dogo hori din namun ta sunne shi shi na kawo mana abinci muna ci nan dangana duka mutane jama'a da sunan nan wurin eh daga ciki kuma kaji kalubalen da muka samu kenan wallahi mu'amalar mu da aiki da jama'a alhamdulillah eh alhamdulillah kaga ni yanzu ni da ina da in kaga yanzu ban buga ma almunkashi amma ko ni bi abiyo ne gida nan a zaka a kira ni yanzu in yi aiki yanzu nan ma muna wannan aiki muna wannan abun akwai yanzu an zaka an kira ni ina nan na kyale na ban yi magana ba an kira ni yanzu in yi gyara alhamdulillah Allah ya ma jama'a gana albarka
magana son ku ne matakan sun gubi rawa ai papa
da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da ranar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.